Assalamu alaikum. Kowa ya sani cewar ginshikin zaman lafiya a kowace ƙasa ta duniya shine yin aiki da doka. Idan babu doka to bil adama baki daya za ta kasance cikin fitina da yamutsi da zub da jini da dai sauran abubuwa na rashin kwanciyar hankali. Kowane tsarin mulki a duniyar nan ya Allah na demokradiyya ko na addini ne yana aiki ne da dokokin da tilas kowa ya yi aiki da su daga talaka har zuwa ga mai mulki. A tsari na demokradiyya akan dora alhakin bin kadin aiki da dokoki akan bangaren shari'a. Aiwatar da wannan kadi na kotu kuwa hakki ne na bangaren zartaswa wanda ke kafa hukumomi kamar na 'yan sanda ko hukumar tara haraji da makamantansu domin tabbatar da cewar ana yin aiki da dokokin ƙasa da kuma umarni da kotu take bayarwa idan ta yanke hukunci. Babban hatsari ne ga ƙasa da kuma al'umma baki ɗayanta idan ya kasance wani ɓangare na gwamnatin ƙasa ya yi watsi da doka saboda wani dalili na son rai ko fankama ko kuma nuna isa. Alal ga misali a ce kotu ta yanke hukunci a fili kuma a bayyana kan wani abu, to amma sai jami'an gwamnati su yi banza da wannan hukuncin saboda bai zo musu yadda suke so ba, kuma a saboda takamar cewar su ne ke rike da madafun iko sai su yi banza da wannan hukunci. To me zai iya faruwa a ƙasa? Abin tambaya a nan idan aka ce kowa zai yi watsi da hukuncin da bai yarda da shi ba, yayi abin da ransa yake so kawai. Batun da za mu taɓo cikin shirinmu na yau na wani mutumi ne da aka kama tun shekarar 2011. Aka bincika, aka kasa samunsa da wani laifin da za a iya gabatar da shi a gaban kotu, kuma tun shekara ta 2014 wata babbar kotun tarayya a Abuja ta yanke hukuncin cewar a sake shi nan take. To amma har yau an shiga shekara ta uku da wannan hukuncin, 'yan sanda ba su sake shi ba, ba su kuma tuhume shi da wani laifi a gaban kotu ba.
Sunana Abubakar Isa Mariri, kuma lauya ne wanda nake zaune a nan Abuja a ofishin Baba Shehu Ahmad Anko wanda yake a kan titin Richard Akinjide Street a nan Jabi Abuja.
Abubakar Mariri kana bin wata shari'a ta wani wanda aka tsare tsawon shekara 5 a takaice mai faru ne?
Wato abin da yake faruwa shi wannan client din nawa sunan shi Habibu Adamu Hafke, kuma asalin sa dan Bauchi ne. To a shekara ta 2011 akwai wani abun da ya faru a Bauchi tsakaninsa da wasu mutane, dai sojoji suka kama shi suka ce yana da alaka harkokin da yake ana tunanin cewar akwai harka ta alakar da Boko Haram a ciki. Suka kama shi suka tafi da shi suka aiko da shi nan Abuja, sannan daga nan Abuja suka tura shi Lagos Defense Intelligence Agency, suka gama binciken su da suka gama sai suka dawo da shi Abuja, suka mika ma 'yan sanda Federal Special Anti-Robbery Squad Unit domin su
ana tun farko suwa suka kama shi.
Farko sojoji ne suka kama shi a can jihar Bauchi, daga baya bisani suka mika shi hannun 'yan sanda office din Federal Special Anti-Robbery Squad domin su bincike akan kesin su gani cewar shin akwai hannu a cikin abin da ake zargin sa da shi ko ko babu. To da suka gama binciken su suka mika case file zuwa Official Minister of Justice domin a ba su shawari akan ko su kai kotu ko kar su kai kotu. Binciken duk da nayi na bin case din an bayyana min cewar abin da shawarin ya bayar cewar in har dai iyakacin abin da aka saka a cikin case file din nan nasa shikenan, to babu hujjar da za a tunce shi da wannan laifin a sake shi ko 'yan sanda ba su sake shi ba. So da na shigo case din a shekara ta 2013 na ce to tunda abin nan ya shafi 'yan sanda sai na rubuta ma shi shugaban 'yan sanda wasiƙa ta farko akan na bashi zabi uku, abubuwa uku na roka. Na ce na farko ko dai a saki wannan shi mutumin akan beli, ko kuma in ba za a sake shi akan beli ba a sake shi ta haka kawai idan an ga bai da laifi a sake shi ba tare da an haɗa wani condition akan sakin nasa ba. Na uku kuma na ce idan suna da hujjar cewar ya aikata wani laifi to a kai shi kotu ya ansa laifinsa. To 'yan sanda ba su yi wani abu a kai ba, na ƙara rubuta musu leta ta biyu. To a leta ta biyu ne suka rubuto min suka yi min reply cewar sun tura ma kwamishina 'yan sanda na Bauchi ya bayani akan wannan abin da ya faru. Tun daga sannan ban ƙara jin komai ba sai muka tafi kotu. Na bi ta hanyar application da ake cewa enforcement of fundamental rights. Na je muka yi joining din issues da 'yan sanda da komai, suka zo suka yi nasu bayanan muka yi namu daga ƙarshe kotu ta ba mu hukunci ta ba da umarni ga hukumar ƴan sanda cewar su saki Habibu Hakke forthwith wato nan take sake shi ba tare da sun ci gaba da rike shi ba sannan kuma kada su ƙara kama shi dangane da abin da ya shafi wannan zargin face akwai umarni na kotu mai iko akan wannan abu to an yi wannan hukunci shekara ta 2014 amma har yanzu babu wani abin da ya faru akan wannan case din kuma na rubuta ma hukumomin ƴan sanda wannan bayanin har yanzu babu abin da suka yi akwai lokacin da muka haɗu da shi shugaban ƴan sanda na wancan lokacin Arasi IGP Arasi muka haɗu da shi yake ce mun sun tura shi ni da shi a ofisin sa yake faɗa mun cewa sun ɗauki shi wannan client din nasu sun kai shi wani ma'aji a Kayinji can jihar Niger yace kuma gurin nan yana ƙarƙashin kulawar National Security Advisor ne saboda haka in je in samu National Security Advisor to a matsayina na lawyer ganin National Security Advisor zai mun wahala kan wani lokaci sai na dawo office sai na dauki takarda sai na rubuta ma National Security Advisor akan ga abinda tattaunawata da IG akan wannan shi Habibu Hakke ta kasance an ce yana karkashin ikon sa ga kuma hukunci na kotu mun samu saboda haka su taimaka su bi umarnin kotu kamar yadda kotu ba da umarni cewar a sake shi din to ina kai masa washe gari suka rubuta mu reply cewa sun ba mu ƴan sanda umarni cewa su yi gaggawa bin umarnin kotu su dauki matakai wanda za a bi a saki wannan shi wannan wanda ake dore shi din to na dawo na ci gaba da rubuta mu ƴan sanda na rubuta mu ofishin shi ministan shari'a da kuma babban lauyan
to a bukar kafin kai ne sashin wace kotu ce ta ba da umarni cewa a saki shi Habibu
Federal High Court ce a nan Abuja Federal High Court 7 alƙalin da shi ne Justice AR Muhammad.
Wato kana nufin tun shekara ta 2014 da aka ce a sake shi sai ba a sake shi ba.
Tun shekara ta 2014 da aka ce a sake shi har yanzu ba a sake shi ba yana can a Kayinji din. Har yanzu yana hannunsu.
Amma a shari'a wannan me yake nunawa tunda kotu ta ba da umarni ya nuna jami'an tsaro ba su bi umarnin kotu ba kenan.
To gaskiya abin da wannan take nunawa kenan tunda in har kotu za ta ba da umarni cewar a bi ga'ida ga abinda take so a yi kuma a ibin wannan umarnin kuma duka su waɗannan shugabannin ƴan sanda sun san da wannan hukunci da kotu ta yi domin sun turo lauyansu wanda muka yi wannan kesin da shi tun daga farkon kesin har zuwa ƙarshe kuma bayan da aka gama mun karɓi abinda ake ce ma certified true copy na judgment ɗin muka kai ma ainihin su hukumomin ƴan sanda ɗin a yanzu magana da nake shi ofishin mai bayar shugaban ƙasa shawara ta ɓangaren tsaro da shi ofishin babban jami'in ƴan sanda ɗin Inspectorate of Police da kuma ofishin Commissioner of Police Federal SAS ɗin da kuma ofishin Attorney General of the Federation duk suna da copy na wannan judgment ɗin ba ɗaya ba biyu ba rubutu mun rubuta har mun gaji ofishin shugaban Senate Committee Chairman on Human Rights and Judiciary ma yana da wannan copy ɗin su ma sun san da maganar amma har yanzu babu abin da aka yi.
Abubakar faɗa mana me ka sani game da shi Habibu na san dama lauyoyi kafin su fara neman kare mutum sai sun yi bincike a kansa mai bincikenka ya nuna wani irin mutum ne shi Habibu.
To gaskiya binciken da na yi abinda na fahimta shine shi wannan ya taso cikin ƴan uwa kuma mutum ne mai kwazo mai neman na kansa dan Allah ya sa ya taso an ce mun yana harkar buga bulo yayi goyin irin harka dan bashina haka kuma daga ƙarshe Allah ya sa mu abubuwan nasa albarka yazo yana da shaguna yanzu yana da shagon magani yana da shagon sai da kayayyakin wuta kuma yana da shagunan sai da provision haka har yanzu a Bauchi suna nan hafke ƴan uwansa suna ci gaba da wannan harkokin har yanzu da muke wannan magana din abin da ya taso an ce akwai wani fili da yasiya kusa da wani gidan wani babban dan siyasa a Bauchi din wanda aka ce wannan takaddamar da ita ta taso yasa ake zargin sa da cewar wannan filin da ya mallake shi aka yi samu kuɗin da ya mallaka kuma mutum ne wanda tun yana dan karami ya fara neman kuɗin sa su inda da gaske gwamnati suna son su abin da ya kamata matsayin su na jami'an tsaro sai su bincika da suka bincika kamar yadda muka gani babu wani abu a cikin ba wani laifi bai da wani alaka da masamar kuɗi wacce ta wuce waɗannan sana'o'in da yake to da sai a rabu da shi domin cikakken cin zarafi ne tunda kotu ta tabbatar kotu ce kadai wanda za ce idan ka ji baka gamsu ba kana da wani korafi kar ka dauki doka a hannunka ka je gabanta to yau an waye gari a Najeriya mun je gaban kotun kuma kotun ta bada umarni ta bada hukunci amma ƴan sanda sun ki bin umarnin hukuncin saboda Habibu Adamu Hake shi ba kowa bane inda a ce yau yana da wani daurin gindimi ba kasan nan da an yi abin da ya kamata yi da an bi umarnin kotu
a sauraro sai a mako mai zuwa za mu ƙara sa muku wannan bayanin a kasance lafiya.